سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا مولانا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا جل جلاله مك الله ما يكون ما يكون وإن البركة لا يورم يكام وإن رانا ما يتم من الكيري معنا يوم إشران دليو جواتان تفاس هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا تدبودا لدريبودا أربعين دشدا وإن رودين إشران دليا جواتان ديو hayyar annabi isa dan maryam shekara 2025 muna roƙon Allah mai girma da daukaka ya dace da mu bayan Allah mu ji tsoron Allah matukacin tsoron sa muna jaddada godiyar mu gare shi muna neman taimakon sa muna neman gafarar sa muna neman tsari a gare shi daga shebiyaratan kawunan mu wanda Allah shi dadda shi shine shigeye Allah madaukakin sarki shige da mu wanda ya bata kuma babu mai shigar da shi sai Allah mai girma da daukaka Allah ka tsare mu daga bata mun sheda ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bayan abokin tarayya cikin samai da gasai mu bayan sa ne kuma halittar sa ce yakan kuma aikata da mu yadda ya so Allah muna roƙonka Allah ka sa mu cika da imani ka taimake mu cikin ayyukan mu tsira da aminci su tabbata ga gaskiyar halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da masu bin sa da kyautatawa har zuwa kafin kiyama da kuma masu kyautatawa bayan sa bayan Allah Allah yana kira mu ko da yaushe a kawo mana aya wanda Allah ke cewa kira ne ga mu'minai wanda duk lokacin da kaji Allah ya kira to ko a baku umarni ko kuma wani hani dole Allah ce ya ayyuhal ladina amanu to sai ka saurara ka bi me zai biyo baya Allah ce ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa kada wanda ya kuskure ya mutu a cikin ku fati yana musulmi mai kauya bayan Allah ni'imar da Allah ya wa dan adam rayuwarka karantab babu babban ni'ima da Allah ya maka ka wayi gari kaga kana musulmi musamman kuma a musulmin ma ahlus sunna wannan ba karamin alkhairi bane domin Allah ni'imar da ya ni'imta maka kadin cikan kana cikin musulmi ba karfin ka ba ba dabarar ka bane ba wannan ba karamin alkhairi bane Allah ka kashe mu cikin musulmai ya Allah Allah ya saka kira ga al'ummar duniya gaba daya mazan su da matan su yace ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine annabi Adam ya halicci matar sa a jikin sa sa'annan shi da wannan matar tasa aka ayyayyafa ya'ya masu yawa maza da mata yace ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon sa wasu abubuwan da suka ke zumunci da sauran ayyuka lalle Allah ya kasance duk abin da kuke aikatawa Allah ya kiyayewa an sanya masu rubuta maka aiki lalle abinda zaka aikata ka sani matsalan lahira fa wallahi duk aikin da ka aikata kainan kana ga an rubuta shi ba zaka gani ka ci hakkin mutane kai menene ana nan kai abu kana ga ya wuce to wallahi ba wuce ba ran da aka dauki ranka zaka ga gaba daya abinda ka aikata a wannan lokacin sai ka shiga nadama da ba ta da amfani saboda haka mu ji tsoron Allah mu kyautata rayuwar mu sannan Allah sake kira ga al'umma musulmi yace ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah idan za ku faɗi magana ku faɗi gaskiya wannan shine mafi alkhairi sannan ku ji tsoron Allah idan kuka ji tsoron Allah Allah yace duk wanda yayi wa Allah biyayya yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya to hakika ya rabauta rabo mai girma wannan idan muka duba magana fa aka ce ka fita wacce zaka faɗa ka faɗe ta don Allah ce ma yanzu min kaulin illa ladayhi raqibun atid to don girman Allah nan muna kira da manyan malamai wanda suke da awasu shugabanni ne wayanda kuma suke duba da matasa masu watsa maganganu a duniya wallahi bi tsoron Allah akwai ranar da za su amsa wannan maganganu da suke wallahi in kai ya ka fada ko kai wa wani sharri wallahi akwai ranar da za ka amsa wannan tambaya kuma ka zo kai nadama da ba za ka yi amfani ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk wani haƙƙi kai uku ne akwai haƙƙin da ke tsakaninka da mahaliccinka akwai haƙƙi na naka da kanka akwai haƙƙi na dan uwanka Allah yana gafar dama haƙƙin wanda kai ka kyara haka tsakanin kai da shi zai yi maka amma tsakaninka da dan uwanka ka haƙƙin da ke tsakanin Allah baya yafewa sai mutumin ya yafe maka kun san da wannan kuke ƙarya kuna faɗin maganganun da ba za ta ba kuna ga wannan haɗin kai ne wallahi faraka ne jahilci jahilci ne da tabban kun sifar su da misali da Allah ce masalul ladina humilu tawrata summa lam yahmiluha kamasali himali hamul afar wallahi duk mutum da zai ilimi ba zai isar da shi yadda Allah ya ce ya isar ba to wallahi Allah ya ce cika sa ya tuntuka ta kuma akwai ranar kin billahi wallahi sai mun tsaya gaban ubangijin mu duk abun da muke wallahi tallahi sai an sai mun amsa wannan abubuwa wallahi mun ji tsoron Allah tunda Allah ce babu magana da zaka furta fa sai a gaban Allah wannan anan da ka furta din za a sake rubuta za ka karanta wannan abu a gaban Allah domin Allah ce wa kulli insani allannahu da'irahu fi ulubi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura ace ma ikira kitabaka ka fa bai nafsi kalima alika wallahi a wannan cikin suwar kafir Allah ce idan kafiri ya rubuta takarda ya karanta da kansa yace menene ga wannan littafi bai bar abu wanda ke karamin ko babba ba sai dai kiyaye don saboda bala'in da ka gani ba kun da zaka je ka gyara kai kana gani kana fada don hasada ko gurban da kun ba kai ba kana gaba wani to kai asara shedan ya ci nasara wallahi ku tsoron Allah musulmai wallahi musulunci bai da gata yanda ma na faɗa mu ne gatansa dole ne mu aika musulunci duk wani abun da aka kara maka in ba shedan Allah bane aikin banza kai Allah ka datar da mu bayan Allah kutubar mu ta yau tana magana akan azumi ne wata Ramadan wanda ke gashi nan muna fuskantar sa bari rana ita yau karshen ta ko shi ne gadi bari shiga azumi ko kuma ana gaba to saboda haka wannan azumi na Ramadan tarihin sa da kuma falala a cikin tare da shi azumin an ce azumi a dugance shi ne kamewa kamar Maryam lokacin da ta zo da ɗa sai ta ce qala inni nazartu bi rahmani sauman falan uqallima al-yawma insiya to irin wannan ma'ana kamewa akwai kamewa da magana da sauran wasu abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce idan kana azumi in wani ya maka to kar ka ba ma masa to wannan a takaice idan an ce kuma a shari'ance shi ne kamewa da niyyar ma'ana ne santar wani abinci ko abin sha ko kuma saduwa da iyali kai duk wasu abubuwa na muntarar abinda zaka gabatar ka ci ko ka sha ko kai amfani na jima'i da sauransu tun daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana wannan shi ne kamewa kuma da niyyar za ka yi wannan azumi kuma niyyar azumi kwalli daya in kai din azumin kai niyyar azumin kwana 30 ko kuma 29 wannan guda daya kafin kana bukata ka yi shi kafin azumin ka keto to in ka yi ya wadatar maka sai dai in wani abu ya zo baya kamar ya zamanto jinya ko kuma wani gari zaman azumin ya yanke na wasu kwanaki to in ka tashi daurawa sai ka kara yin niyya sannan falala na azumin wata Ramadan Allah mai girma da daukaka ya faranta azumin wata Ramadan akan wannan al'umma mu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana kamar yadda ya faranta akan al'ummomin da suka gabata ko wanda suka riga wannan al'umma ashe dama ana azumi kafin zuwa cikin halitta domin Allah da kansa ya faɗa ya ce ya fi wa'anda suka yi imani mun wajabta maka yin azumin wata Ramadan kamar yadda muka wajabta wa'anda suka gabace mu ba don komai ba don ku ji tsoron Allah azumi yana kawo tsoron Allah yana ƙara kusatanka da mahaliccinka kullum ana mana bayani tsoron Allah ya bambanta da tsoron abin tsoro domin in kaga wani majiji ko wani zaki wani abin tsoro ko dan adam gudu za ka yi kafar ka ta tsere in ka daina ganin abu shi kenan amma tsoron Allah ka ƙara kusantarsa da ayyuka da alkhairi ubangiji Allah ka datar da to wannan shine ma'ana an faranta wannan azumi haka ba iyaya ce haka ya kasance shekara ta biyu lokacin da a cikin watan Sha'ban da cikira mai albarka an wajabta azumi na wata Ramadan da bayanin falalolinsa wala shi a cikin alqur'ani da hadisi sannan Allah da kansa yace watan Ramadan shine a cikin ka cikin sa aka saukar da alqur'ani ya zamanto shiriya ga mutane da kuma bayanai na daga wayannan kuma daga dare da bewa duk wanda ya shaida fa mai shaida minkum shara wanda ya shaida ya halarci wannan lokacin to ya azumta wai shaida aje wai sai ka gani da idan ka a akwai sharuɗan yanda za a ga watan in an bada labari ko a dalili sun gani ko jama'a to a da in ka duba akwai bambanci da yanzu Allah ya ba mu ci gaba mai yawa za a fada kuma a yadda a dauka to wayannan in kace sai ka gani da idan ka to makabo ya zai ka gani duk musulunci abin da ya daura maka to ya maka hanyoyin da zaka fiye da abin cikin sauki saboda haka sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace musuluncin nan da Allah ya ba mu ya gina shi akan abubuwa guda biyar farko shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai mana kan ne sanci abun da duk yayi hani a kansa kuma duk abun da aka umarce ka kai ka isar da shi gurgudan yawanka sannan ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kai masa da'a biyayya cikin dukkan umarnin sa sannan ka gaskata shi duk cikin labarin sa ka ne sanci abun da duk yayi hana sannan kada a bauta wa Allah sai da abun da ya sharanta in dai ka san zaka bi abun da biyayyen halitta ya faɗa duk aikin da zaka yi to ka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan kai mutaba'a kai tsakanin ka da Allah sannan kai yanda shi ya karanta amma duk abun da kake kai kana ganin mai kyau ne to in dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sahabbai ba su ba komai wayannan to duk fahimtar ka abun ka bar wannan shine zaman lafiyar ka tun kana ran da a duniya amma an gaya maka in ka gyara kai ka so in ba kai ba oho kai dai da kake ka samu abun ka kuma da lokacin ya zo da kanka zaka ce da ka ji da ka gyara da ba ka kasance cikin mutane su ira ba bai Allah mu ji tsoron Allah wallahi Allah yana barin don yana nan ce inna rabbaka la bil yusar yana nan a madakata kuma duk mutumin da yana saba wa Allah abu yana tafiya gaba to ya ji tsoron Allah wallahi ka lala ake masa amma in Allah ya soka sai kai abu sai a fadi ba ma jarabawa ka gani zaka ce ah wani ne ah ko ka zaka sani Allah ne ya dora maka to in ka jara ka yi tuta sannan na biyu shine tsaye da sallah akan lokaci sallah da kalmar shahada da azumi duk talaucin ka in dai ka lokace ba mai dauke maka sallah kan ko ba ta da lafiya in dai da hankali sai ta ba dauke maka don akwai sallar wanda bai da lafiya kamar yadda mai ahadin ya bayani yace akwai abubuwa mafruda ne sai sab'atu ahwalin murattabatin su ta alaiha halayen guda bakwai wanda ake jera su take ka karanta halari ko a karantar da kai ma bayani ka gani duk zaka ga yadda akai sallar mara lafiya da yake su gudanarwa to sai kai da sallar nan akan lokaci ba kawai da dajin jana ake kai kamar sabon tuba kai baka san ma wane ne lokacin sallar ba me ya kawo ka duniya an halicci wannan duniyar bar Allah halicce ta dan adam ba na don ya bauta masa a ciki bautar kuma sallar tana ciki kuma sallar nan banda kalmar shahada ba wacce ta kaita don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace farko hisabi idan abin yake aiki ita ake fara aunawa in ta yi kyau to sai ta aikin da yake kun ta yi muni babu don hadisi ne shi da yake duba 40 hadisi ne aka faɗa aka kwatanta aka ce a cikin jiki akwai wata tsoka in ta yi kyau to duk tsokar jikin ta yi kyau in tsokar ta ɓaci jikin ya ɓaci sai ta zuciya zuciya in ta yi kyau to komai zai tafi kyau idan ta ɓaci komai ya ɓaci to haka ayyukan ta a sallah in dai sallar ta yi kyau kai ta yadda annabi kwatanta ka tabbata ta to za ta hana ka an inna anna sala inna salat ka tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullah akbar sallah tana hana azaba ashe in kika mutum yana zina yana sallah yana zina yana abubuwa mara kyau to ka duba a karkashin gurin da ake abin ki sallah ba ka yi sai Allah ce ba ka tsoron Allah ka kyautata ta inna salata kan hali ba za ka hana ka alfata wallahi saboda ambaton Allah mai girma ka dame dan me don wa take sallah ya in ka tsaya a sallar me ake bukata ya wani yin abu ba ake so ka kawar da ka duba mai ahlin yace idza ataita inda salat fa barik kallaka alif dunya wa ma fiha yace wai ka yi muradatu muradatu maulaka allati salli wa li ka mai da duka ma'ana harkokin ka ga ita sallar kawai to nan ne sallah babba ita ce mabi wannan saboda haka kai da kyautar ta sallar ka ka san farinanta ka san abubuwan da ba shi za a gyara sannan idan sallah ta zauna akwai bada zakka zakka din nan kowane bangaren dabbobi bangaren noma kudi kome yana da misalin sa a yanzu ka duba misalin a yau ya kai wajen miliyan 12 ne da wani abu kamar yadda in ka bincika ya kai miliyan 12 da wasu abubuwa da kusan 15 ne ma amma saboda an dan samu wani yanki ne aka ya wuce kusan miliyan 3 a kai suka sake saukowa haka biya ya ta kai miliyan 607 yanzu a sassare ina ji ta da ko da hudu ne miliyan 1.6 har da wasu abubu an ka kashe mutum za ka biya kace ka zuba ce duniya ta su wasu can su biya abin nan wannan da kuke yawan ya biya dole ne Allah ne kace ran kar wa baka da kai to wannan zakka dole ne a kan mutum wai dai in dai Allah mallakar masa da abubuwan da zai yi ma'ana cire zakka wai 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 in kai zakka wai kai noma sai ka cire wahalalun da kai alwa ina ne aka fara maka ina ne aka ce ba wai sai ka cire kudin taki ka cire kudin iri ka cire noma kawai nan tsabar iskanci wa to kai ba za ka bi haƙƙin Allah ba ko ba shi ake bin ka sai ka bi cire haƙƙin Allah tukunna ka za ka biya ba amma ba sai ba ko ga su malan nan kun suna sun bar su ka ba ku wata da ku je ku amma mutum komai da kai ka aikata shi yadda shari'a ta tsara maka shine zaman lafiya Allah ya taimake mu sai kuma aikin haji aikin haji azumin wata ramadan ko to azumin na wata ramadan ya yi shi ne muka fuskanta yana zuwa kuma lalle kai kokari ka san yadda ake daukar sa yadda ake gudanar da shi sannan kuma sai haji dakin Allah a rayuwarka so daya shi ma ita ba zakkar akwai wanda a shekaran so daya ake tattara kuma ko ka mallaki misali a yau ya ci ka ko ka gada ko an maka kyauta to sai baɗi wannan wata sai kenan sai ka cire ka fara da kai ba kuma duk yawan kudin kashi 40 da kai ka dauki kashi 10 ka bayar kashi 39 duna ka ka duba amma haka ba ya zo wannan ya kasa wani ya taji ma ga zakkar ta zo sai ya tsaye wasu abubuwa wai don ya wanke da abubuwa zaka gani a filin a litafin da Allah sawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani anan wace azumin wata ramadan da kuma yace sallar sallah guda biyar tsakanin su ma'ana in kai daga wannan da azal haka yanzu to kaffara take zama wa abin da ke tsakanin haka juma'a zuwa juma'a haka azumin wata ramadan da na bana da na bana abin da kai in kai wannan ana kankare maka sannan wayannan amma fa in kai ne mai nisanci manyan manka ba irai annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga Abu Hurairah yace duk wanda ya azumi wata ramadan yana mai kyautata mai imani ga Allah ya dai to an gafarta masa zunubansa garan kaf Abu Hurairah ya sake cewa mutane uku addu'a su ba a mai ta ana karbata wanda yake mai azumi lokacin da kake azumi har lokacin da ka buɗe baki kuma lokacin da ka buɗe bakin ma in dai addu'a Allah yana karba sai kuma shugaba adali karba ka ce wani yin shugaban kaza ko har kai a gidanka shugaba ne don Allah ya ce kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'in dukkan kuma su ce wani wallahi su tambaye ku akan wannan kiwon to saboda haka duk wanda aka ba shugabanci dole ya adalci don bai adalci ba to baya daga cikin sifofin shugabanni na kwarai sai kuma addu'ar wanda aka zalunta mutumin da aka zalunta shi yace Allah ya isar masa Allah ya rantsa sai ya isar masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce azumin nan da kuke gani garkuwa ce ga ɗayan ku kamar yanda wanda daga shiga wuta sanda yanda ɗayan ku ba da zai dauki garkuwa a hunka da kibiya ko maki a lokacin da ake amma yanzu akwai irin da suke zawo ne wata riga ce ku bari kun an har ko kawai ba za ta abin nan ba daga sauran su to yanzu abubuwan masifar ta yawa sai dai Allah shi daga tsakani kai aiki don Allah kawai shine zai fita sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake azumi kuma ya zama to yana azumi yana ƙarya yana shaida akan ƙarya to Allah kuma yana aiki da ƙarya din to Allah baya bukatar da yawa bacin abincin sa ko abin shan sa ma'ana ashe azumi dole ka kare wasu abubuwa masu ɗumbin yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa wani azumin da suke yi kishiruwa a yunwa kawai suke yi kishiruwa ba a karba wasu kuma yawanci irin asham da suke sallolin ba abin da ke kwatanta masa sai gajiya ubangiji Allah ka sa mu cika da imani kurakuran mu Allah ka yafe mana na dauko abubuwan na fuskanci lokaci na karatuwa muna addu'a ga shugabannin mu Allah ka sanya masu alkhairi Allah ka shige masu gaba ka taimake su sa'annan muna roƙon Allah ga bayin Allah mujahidan da suke gogurma a ƙasar kasashen duniya daban-daban Allah ka shige masu gaba Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙon ka wanda ake addu'o'in nan na Allah ka kawo mana sauki kuma muna ga sauki da wani guri yana zuwa wasu kuma har suna babatu wai ai kaza kaza kiji sauran Allah mana lokacin da kake samun alkhairin ba wanda ya sani kuma amma yanzu sauki yana zuwa kana bakin ciki da shi to Allah shine mai kawo sauki idan muka koma gare shi ya ce in ka tabbata da yake muka ya ce duk wanda ya tsoron Allah Allah zai fada zai bashi mafita Allah ka ba mu mafita Allahumma inna al-islamu muslimin wa jalla shirka mutakin wa dammir anafa adadin ibadallah astaghfirullahi wa atubu ilayhi 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 wa